أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 17 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1436 lissafin nasara muna 4 ga watan 7 shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida kamin Allah rama ya karanta mana akwai takardu da muka samu daga ƴan uwa wannan dan uwa yake cewa domin samun cikakken tarihin da malam ya bayar daga Bible inda muka yi magana akan maganganun kiristoci akan kashe annabi Isa da giciye shi ina fata an fahimci wannan to shine wani dan uwa mai bincike akan abin da ya shafi littattafan Bible ya rubuto reference wa ƴan uwa mai son dubawa sai ya je ya duba an gane wannan yace na farko mutum ya duba Gospel of Luke shine linjilan Luka chapter ta 22 verse ta 1 zuwa 71 daga nan sai Gospel of Luke har yanzu chapter ta 23 verse ta 1 zuwa 56 yace har yanzu da Gospel of Luke chapter ta 24 verse ta 1 zuwa 53 bayanan da muka yi mutum zai same su a rubuce a ciki ina fata an fahimci wannan suna nan a rubuce a wayannan chaptoci da ya ambata ga wanda yake da lara yafi fahimtar harshen larabci ya duba mahasinu ta'awil na shehu malami Kasimi ina fata an fahimci wannan ya kawo duk da tafsiri ne na alqur'ani mai girma na musulunci amma karkashin ayar ya kawo duka wayannan ayoyi da Bible ya ambata da maganganun da aka yi gaba daya domin kafa hujja so wannan dan uwa da ya ba mu wannan gudunmuwa Allah ya saka masa da alkhairi sannan sai mai tambaya yake cewa malam nene na sayi machine akan kudi naira 120 sai na sami wani da zai yi mun kabu kabu da shi sai muka yi da shi kullun zai kawo naira 500 har wata 7 muka yi da shi zai bani 150 to malam ya biya ni ita wannan tawarware dama mashin din zai zama nashi sai yace na ƙara sai masa wani shi ma mu ƙara yin haka sai na sake sai mashi wani sabon mashin akan ya bani nawa 150 a wata nawa a wata 7 yace to amma mai makon yayi aiki da wannan sabon mashin din da na sai mashi don ya tara mun wannan kudi sai shi sabon mashin din sai ya aje tunda wancan tsohon ya riga ya zama nashi sai ci gaba da kabu kabu da shi sai ya zama da tsohon mashin din ya hada mun naira 150 eh ne to wala ya ake ciki na'am me ne bukatar ka ya baka nawa 150 a cikin watanni guda nawa a cikin watanni guda 7 saboda haka da sabon mashin din ya kabu kabu da tsohon mashin ya kabu kabu a'a wani ma ne ya bashi agwagwa da buje ya kabu kabu da inda ya hada maka kudin ka kai ka idaro ka ba dai kudin ka sun fito ba a cikin lokacin da ake bukata dama shi ke da muhimmanci ba wai ya akai ba ba wai ya akai ba kuma ya halatta ya halatta matukar dai kun yarjejeniya ko amince da juna Allah ta'ala ya sa mu dace sai da ya bani sha'awa abin ya burge ni yasa na ce bari da na sanar yace mun abin nan takarda ce na rubuto zuwa ga malam yace malam idan ka zo cewa sallallahu alaihi wa sallam sadu din baya fitowa sosai ya kamata ka ce sallallahu alaihi wa sallam sawara da waya burge ni sosai kun san me yasa ya burge ni wanda ya nuna al'ummar mu nan ba za a rasa masu gyara ba al'umma ba ta gushewa da alkhairi matukar akwai masu gyara ina fata an fahimci wannan wannan ya nuna akwai alheri mai yawa a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma yana da sifofi da ake so ya cika wannan sifa yayin da za a fade shi ha ibnu al-jazari yana cewa makarijul hurufi sab'atu ashar ala alladhi yaktaruhu man istabar fa alif al-jawfi wa uftaha wa hi huruful madd lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u ha thumma li wasiha fa aynun ha'u adanahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisan fawqa thumma al kafu asfal wal wasd fa jim shinu ya wadad min hafatihi iz waliya al adrasa min aysari aw yumnaha har zuwa karshe inda kowane harafi aka fadi yadda ake fidda shi sannan kowane harafi yana da sifa akwai harafin da mai kauri ne kaman sadun da yake magana akan sa akwai harufan da tirara ne akwai harafi karkarfa akwai rago akwai mai nauyi akwai dan shafal akwai bulldozer akwai alankosa gabai kowane harafi yana da sifofin sa sifatu ha jaharun wa rakum mustafil musmatatun munfatahun wa bidduqul mahamusan fahasahu shaksun sakat shadidu ha lamzu ajidu qaddin bakat wa baina rakwin wa shadidu lin umar wa taqun ala qussa baqtin kishata so kowane harafi idan zaka fade shi ana so ka fidda shi a mafitar shi sannan ka bashi me ka bashi siffarsa a wajen me a wajen karatun alqur'ani mai girma a wajen karatun alqur'ani mai girma duk wani larabci in ba karatun alqur'ani mai girma ba in ka bada makarijul huruf da siffa yayi in baka bayar ba oho duka karbabe ne a wajen kaida ta laraba ina fata an fahimci wannan so saboda haka kada ya tsananta kada yayi me ya tsananta watakila in ya zauna gaban makarantar qur'ani aka ce ya fadi yadda ake fadin sawarin ne watakila yadda ya dauka ake turo shi ba haka ake turo shi ba Allah ta'ala ya sa mu dace la khaira fiikum illam taquluha wa la khaira fina illa an naqbalha Allah ya saka masa da alkhairi mai Allah madaukin sarki yace ala rama inda zamu tashi
watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
واتو يهودا سوسا من ذن الله صلى الله عليه وسلم عقبا ثم تعمى سلام با حسنا قوكرين يزاسي سيمي سكشش سبو دبو سوسا النبي بني سوسا النبي ني أما ميكا وحكا حسدا ميريني hasada wato hasada musiba ce Allah ka raba mu da hasada hasada tana iya kai dan adam ya aikata durushin hankalin da baka tsammani shi yasa mai hasada maganin shi kawai addu'a banda addu'a ba abin da zai iya shiga tsakaninka da mai hasada makiyinka Qur'ani ya ce in ka kyautata mashi zai dawo masoyi zai dawo shine ma'anar idfa billati hi ahsan
idfa billati hi ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun amin
Allah yace ka rinka tunkuɗe mummunan an maka da abu mai kyau wanda ya jefe ka da dutse jefe shi da curin hura ka taimake shi ko baka taimake shi ba wanda ya hana ka ba shi mai gaba da kai jawo shi taimake shi Allah yace in kana yin haka wanda da tsakaninsa da kai gaba ce da adawa wata ran sai ka ga sanadiyar kyautata masa da kake ya rike da ya koma masoyi ba ku ganin yan siyasa idan na adawa ya matsa musu lamba da tsakar dare sai ashe gwamna yana neman shi in ya je gwamna ya ce wani kan me na maka ne baka sona sai wallahi ran kai dade baban sa ta bane abubuwan ne dai ka ga yadda suke yace kai kan ba dan wane ne ba ai a tarihi an ce da babanka da babana ma akwai alaka tsakanin su ka san dan siyasa bayan an kammala ce to da Allah mu zauna lafiya ni ban ce dole sai kai ne ba amma dai kan mai fada sai to ba matsala ba ya kallon sai an gama sai a dauko wani katan na madara sai a turo mashi ko wata gana must go an cika ta da daurin wazobiya idan ya kinkimi kayan gida gobe sai ka ji shi a gidan radio mu da ma can
ba mu fahimci mai girma gwamna bane, amma daga baya mun fahimci duk gwamnonin da aka yi a jihar Sokoto ba a taba mai kishin al'ummar jihar Sokoto ba kaman sa. Saboda haka mun fahimci in muka ci gaba da fada da mai girma gwamna, to kaman muna adawa da ci gaban jihar Sokoto ne. To saboda ci gaban jihar Sokoto da adawa yanzu ya koma ne, ya koma masoyi saboda ayi masa ne an kyautata masa. To irin wannan kyautatawa tana amfani ne kawai idan gabar ba hasada ce. Shi mai maka hasada kyautatawa ba ta gyara shi, kyautatawa shi yasa yanzu wanda kujerar gwamnati yake so, akwai kyautatawa da gwamnati zai masa a zauna lafiya? Babu ita. To shi mai hasada ba kyautata, shi yasa aka ce fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatun, ba ce fa izal ladhi bainaka wa bainahu hasadun ba, saboda kyautatawa ba ta gyara mai hasada. Shi mai hasada in ga taimake shi ba matsala za a samu. Yana fama da talauci sai ka kira shi ka dauki naira 100,000 sai ka bashi dan a zauna lafiya, to ka kara wa wuta ruwa, wato ka kara wuta fetur ne, ka kara wa tabo ruwa ne. Ka san dalili shi abin da yake so ka lalace zama ba za ka ma iya ci da kanka ba. Yanzu sai ka dauki 100,000 ka bashi, ashe kana nan ba ma ci da kanka ba har wani kana iya taimaka, to a ranar sai ya ji kamar zai mutu. Saboda haka iya abin da zai cece ka sai dai addu'a. Sai dai me? Sai dai ka jawo min sharri hasidin idza hasara, tun ma kamin hasara. Mai hasada bala'i ne, Allah ka raba mu da hasara. To Yahudawa gabansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasara ce ta kawo. To sai Allah yake so ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kai hakuri da waɗannan mahasada, ba dainawa za su yi ba, hasada bala'i ce. Bari in baka labari abin da ya faru da dadewa, ka gane bala'in hasada da hatsarinta. Wannan zai sa ka ci gaba da hakuri da waɗannan masu maka hasara. An gane hikimar kawo wannan kisa? Sai Allah ya ce watulu alaihim, ka karanta musu ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me za ka karanta musu? Naba abnai Adam, labarin ƴaƴan Annabi Adam. Kullu idan aka ce naba'u, akwai bambanci tsakanin naba'u da khabar. In aka ce khabar, labarin da bai kai na tsaye ya samu wuri ya zauna don jin labarin ba, labarin da bai kai mai tahiya ya dakata ba, labarin da bai kai a ce kai babban magana ba, noman labari na abubuwa yau da kullum, shi ake cewa khabar. Amma idan aka ce naba, babban labari da ya kai ya girgiza mutane, wanda ya kai ne mai tahiya ya tsaya saboda ya saurare shi, ya kai na tsaye ce bari in zauna don jin wannan magana saboda muhimmancin labarin da girmansa. An gane me ake cewa naba? Labarin ƴaƴan Annabi Adam guda biyu, ƴaƴan Annabi Adam guda biyu, Qur'ani bai faɗi sunansu ba. Wannan shi ya kawo maluma akai ta wasa kwakwalwa. Wasu suka ce ƴaƴan Annabi Adam ne na cikinsa, wasu suka ce a ba ƴaƴan Annabi Adam ne na cikinsa ba, a cikin Bani Isra'ila ne abin ya faru. An ce musu ƴaƴan Annabi Adam saboda inda kai ma ƴaƴan waye? ƴaƴan Annabi Adam ne. Kenan koda ba shi ya haife su ba, tunda cikin tsatsansu suka fito, za a kira su me? ƴaƴan Annabi Adam. Amma magana da maluma suka tafi mafi inganci shine ƴaƴan Annabi Adam ne na cikinsa, ƴaƴan Annabi Adam ne na me? Na cikinsa. Me yasa? Saboda hadisai da suka zo suke karfafa cewa ƴaƴan Annabi Adam ne. Menene sunansu? Qur'ani bai faɗa ba, Qur'ani bai faɗa ba. Amma ka duba Old Testament, tsohon alkawari, ya faɗi sunayen. Wannan yasa an samu ruwayoyi da suke nuna sunayen, wanda ana ganin kamar asalin labarurukan an samu su ne daga Isra'iliyat, cewa ɗaya sunansa Qabila, ɗaya sunan shi Habila. Ina fata fahimci wannan. Ba Qur'ani ne ya faɗi sunan ba, ba kuma hadisi ne ingantacce da ba ƙura akan sai ya faɗi sunan ba, amma an samu daga wajen magabata, wanda ana ganin huddarsu da Bani Isra'il ta wannan hanyar suka samu sunayen waɗannan mutane, da yake suna da littafai na tarihi, wanda wasu daga cikin manganun tabbatattu ne, wasu daga ciki kuma ba tabbatattu ba ne. Amma ƙa'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari akan duk kisa Isra'iliya, in ta yi daidai da Qur'ani mu karɓa ba matsala, in ta ci karo da Qur'ani mu jefar da ita. idan babu abin da ya tabbatar da ita ko ya kore ta a Qur'ani to ba za mu ce ƙarya ne ba ba za mu ce gaskiya bane sai mu shiru ina fata an gane wannan Allah ya ce ka ba su labarin bil haqqi da gaskiya malamai suka ce wannan ya nuna a lokacin akwai jita-jita akwai labaruka eh wasu a Bible ko wasu a Taura amma ba tabbatattu bane labarin da Al-Qur'ani mai girma ya bari shine labari na gaskiya da ba ku kwanto akan shi an gane hikiman da yasa aka ce bil haqqi Allah ya ce iz qarraba qurbanan yayin da suka kusantar da qurbani suka gabatar da qurbani me ake ce qurbani qurbani shine ma yuta qarrabu bihi ila Allah duk abin da kace wannan na ba da shi domin neman kusanci ga Allah wannan abu ana kiran shi qurbani ana kiran shi qurbani akwai shi a cikin addinin Yahudawa akwai shi cikin addinin Nasara akwai shi cikin addinin Musulunci layya da muke yankawa rago muke yankawa ko ko abin da ya saukaka danwa muke yankawa don Allah ya zama qurbani saboda abu ne da muke yanka domin neman kusanci da wa neman kusanci da Allah madaukin sarki an gane hadaya da masu aikin haji suke yankawa ta zama me ta zama qurbani saboda an bada ita ne domin kusanci da neman kusanci da wa da Allah madaukin sarki idan ka dauki sadaka ka bayar domin neman kusanci da Allah ita ma ta zama qurbani to Allah madaukin sarki ya ce wayannan mutane ayyan annabi Adam guda biyu sun gabatar da qurbani fatuqbila min ahadihima sai aka karba daga ɗaya daga cikin su saboda ikhlasin sa da yi dan Allah walam yataqabbal min al-akhar ɗayan kuma sai ba karba ba saboda yayi babu ikhlasi babu takawa ina fata an fahimci wannan menene abin da suka bada qurbani al-Qur'ani mai girma bai fada ba ina fata an fahimci wannan a samu hadisi ingantattu garare garau da ba matsala akan su a samu a cikin ma ba a samu ba amma an samu a cikin littafin tafsirai da bayanai daga da dama daga cikin magabata cewa qurbanin da suka gabatar ɗaya daga ciki manomi ne saboda haka ya bada qurbani ne na kayan abinci ɗaya kuma makiyayi ne saboda haka ya bada qurbani na me na rago amma shi wannan da zai bayar saboda karancin ikhlasi da karancin takawa sai ya samu dami wanda duk soshiya ne ya har hada ya daure yace shi ya ba Allah wannan kuma ya samu rago kosashe kulkul dumul yace wannan shi ya ba Allah saboda yana yi don Allah da ikhlasi da neman lada a wajen wa Allah madaukin sarki wannan yasa wannan mai rago sai aka karbi qurbanin sa wannan shi kuma sai ba karbi me ba karbi qurbanin sa ba me yasa suka gabatar da wannan qurbani in kana karanta littafin tafsiri za ka ga ayi bayanin cewa annabi Adam bayan ya sauko nan duniya da Hawwa sun ci gaba da haihuwa duk sanda Hawwa za ta haihu ƴan tagwaye take haihuwa namiji da mace haka ake tayi har aka zo aka fara hada su aure sai a dauki wannan namijin sai a hada da waccan yarinyar wacce ba ciki ɗaya suka fito ba ita kuma namijin da suka fito ciki ɗaya sai a hada shi da wannan matar haka ake tayi har zuwa lokacin Kabila da Habila su kuma sai ya zamana wannan matar da aka haifo Kabila ne ita kyakkyawa ce wannan wacce aka haifo Habila ne ita ba kyakkyawa bace da aka ce za a yi wannan musanya kamar yadda aka saba sai shi wannan yace bai yadda ba karshe da yace bai yadda bai ta da rikici aka ce to su kawo qurbani wanda Allah ya karbi qurbanin sa shine zai aure wannan kyakkyawar yarinya wannan labarai ne zaka yi ta samu cikin littafin tafsiri amma qur'ani mai girma bai ce komai akai ba ba kuma hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yazo da me ba yazo da labarin saboda haka maluma suna ganin mafi yayin wannan kissoshi kissa ce isra'iliya ba akan me akai qurbanin ke da muhimmanci ba wane ne da wane ne suka yi qurbanin ke da muhimmanci ba me aka kawo a matsayin qurbanin ke da muhimmanci ba shi yasa qur'ani bai ce komai akan wannan ba me ke da muhimmanci shine a karantar da mu aikin da Allah yake karba shine aikin da aka yi dan Allah an gane wannan aikin da ba a yi shi da ikhlasi da takawa ba shi kuma Allah ba zai karba ba domin shine abin da zai amfane mu qira'a da Allah rabban nan yake in yayi ba ikhlasi ba takawa Allah ba zai karba ba fassarar da nake in yayi ba ikhlasi ba takawa Allah ba zai karba ba dan agaji da yasa uniform in bai yi da ikhlasi da takawa ba aikin banza yi Allah ba zai karba ba liman da bagin ardo da ke mana liman in bai yi limancin dan Allah da takawa ba aikin banza yi Allah ba zai karba ba shugaban kungiya an bai dan Allah ba dan ashe kai shugaban kungiya ceremonial aikin banza just zero za a bashi babu lada a wajen Allah madaukin zarki duk ibadar da zakai ko sadaka ko me zakai ko gina masallaci ko taimakon addini ana so ne a ba mu kaida mu gane cewa duk abin da zamu yi in dai Allah muke so ya karba to ya zama akwai ikhlasi sannan akwai me akwai takawa wannan ne dalilin da yasa duk wancan tafsiliyat Qur'ani bai ce komai akan su ba dan they are not all that important ba su da muhimmanci an gane karatun ya ku yanwa Allah ta'ala ya sa mu dace to shi wanda ba karbi qurbanin sa ba sai fusata hasada ce ta dibe shi saboda ba karbi qurbanin sa ba bude bakin sa kala sai ce la'aqatu lanaka wallahi sai na kashe ka kenan ma Allah ya san ka kaina kenan yanzu ni da rin kaucewa ana cewa ga wanda Allah bai karbi qurbanin sa ba hasara ta shigo ko ba ta shigo ba ka ji hasarin hasara hasara ta shigo wace alama ce suke gane qurbanin an karba ko ba karba ba Qur'ani bai ce komai akai ba wata kila wahayi akai wa annabi Adam cewa na wannan aka karba ba a karbi na wannan ba wata kila kuma wata alama daban idan ka ga littafin tafsiri suna nuna cewa wanda aka karbi qurbanin sa Allah ya sauko daga wuta daga sama kai me ta cinye abin da ya bayar shine abin alaman Allah ya yi me ya karba wannan duka akwai su a rubuce a cikin littafin tafsiri amma dai alqur'ani mai girma ba shi ne ya zo da magana ba kuma a cikin hadisi ingantacce aka samu labarin ba ina fata an fahimci wannan to amma dai wannan ya fusata yace la'aqatu lanaka wallahi sai na kashe ka kala wanda aka ce za ka kashe shi to me na maka za ka kashe ni lafi me ne to ya za ka karbi qurbani na qurbanin ka ni ba karbi nawa ba to inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah yana karban aiki ne daga masu takawa alama ce baka yi dan Allah ba alama ce baka yi da takawa ba ni ya kamata ka zarga ko kanka ya kamata ka zarga ka gyara kanka ya kamata ka zarga ka gyara ba ni ya kamata ka zarga ba ni ya kamata ka jawo shi ba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin daga nan sai kare yin wata magana
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
واي
إني أخاف الله رب العالمين
يكن ليش يتي لئن بسطت إلي يدك إذن كشم بدا حنوك زوا غريني لتقتلني دنك كشيني يتي والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ni bazan shimfida hannuna zuwa gare ka dan in kashe ka ba in kashe ka kana dan uwana Allah ya sauka da hannuna in yi kitan kai ba zai yi ba kama an tambaye shi saboda me yace inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai ya ku bayin Allah kisan kai bala'i ne kisan kai musiba ne in akwai yadda za ka yi har ka bar duniya ba ka taba zubar da jinin musulmi ba ka iya kokarin ka kai idan ya taba faruwa da kuskure ita istighfari yi wa Allah alkawari da hannunka ba za ka zubar da jinin musulmi ba ka zubar da jinin musulmi bai ji ba bai gani ba da hannunka yi iya kokarin ka har ka bar duniya wannan ya zama bai faru ba saboda kashe musulmi bala'i ko ga girma irin na dakin Ka'aba da daraja irin ta dakin Ka'aba dazun da muke sallar al'asar yanzu wanda ya sallar al'asar a dakin Ka'aba kai idan zaka yi sallar al'asar a nan masallaci Sabana Bank ko a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sai kai sallar al'asar sau 100,000 kamin ka samu ladar wanda ya salla kwara ɗaya tallin tal al'asar a dakin Ka'aba sau 100,000 kamin kai sallar la'asar 100,000 shekarun da yawa shekarun amma sallar kwara ɗaya mutum zai yi a ɗakin Ka'aba saboda darajar ɗakin duk duniya ba ɗakin da aka ce ibada ne ka ringa zagaya shi sai Ka'aba ya zo da masallaci in na zo ina kewaya shi sai in samu lada a shirya tambayin zakaran kai bata amma ba maganar lada duk duniya babu wani daki da ka kewaya shi ya zama ibada lada sai dakin Ka'aba kuma yayin da kake da waje kana kewaye dakin Ka'aba zunubanka zuba suke kaman bishiya ta bushe iskar bazara ta kada ta haka zunubanka ke zuba saboda darajar dakin kuma saitin dakin nan baitul izza yake kuma shi ne daki na farko da aka fara ajewa a nan duniya wace irin falala ce wannan dakin Allah ko babanka mutun ya gashe in ka ganshi a wurin ba ya daka rama ba ka jira sai ya bar wurin saboda alfarma da daraja ta me daki duk inda mutun zai salla a duniya sai ya kalli wurin saboda wannan matsayin dakin Ka'aba ranan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Ka'aba ya kura mata ido yana tuna irin wannan daraja ta dakin Ka'aba yace kai Ka'aba da girma kike Ka'aba da kima kike da daraja kike a wajen Allah sai annabi yace sai dai wallahi jinin musulmi kwara dai tallintal yafi ki girma a wajen Allah jinin musulmi kwara dai yafi dakin Ka'aba a wajen Allah da ka kashe musulmi kwara daya kare ka rushe dakin Ka'aba abinda annabi yake so ya ga maka kenan ka rushe dakin Ka'aba yafi sauki har ka kashe musulmi kwara dai tallintal ka zubar da jinin shi kai ba ma Ka'aba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la zawalud dunya duniya gaba ɗayan ta gushe ka san me yake cewa duniya ta gushe wannan ranar wannan kasar a birkice ta duwatsun nan a nike su duk ginin da ka sani a duniya a rushe shi rana a fasa ta wata a tarwatsa shi taurari a yi bici-bici da su samai a kata-kata da su duk wannan ya faru a wajen Allah yafi sauki akan zubar da jinin musulmi kwara ɗaya tallinta ka zubar da jinin musulmi ina zaka shiga ina zaka shiga da jinin musulmi ba ku ga yadda yake amfani da yara da sunan addini suna ta kashe musulmi ana ta kashe musulmi ana ta yi wa ƙasa bayi da jinin musulmi Allah ka shirye da mu Allah ka gane da mu kashe musulmi bala'i ne Usama dan Zaidu yaki ake yana karawa da kafiri ya bi shi ya daga takobi zai ta da kafirin kafirin yace ashhadu allah ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah yace da takobin ka ya fadi kaga zaka sai ya tsara kanshi da aka zo aka fada manzo allah sallallahu alaihi wasallam annabi kira shi yace a katalta ku ba da an kana la ilaha illa allah ka kashe shi bayan yace la ilaha illa allah kenan da mutun yace la ilaha illa allah ya zama me to bayan ya musulunta me ya aikata da warware musuluncin sa me yayi na ridda bayan ya musulunta ai ba dama musulmi kace masa kafiri idan ba ridda yayi ba to yayi kalmar shahada ka tsara kai me yayi na ridda bayan kalmar shahada da yayi a katalta hu ba da an kala la ilaha illallah Usama yace ya rasulullah ya fadi kalmar ne domin ya tsare jinin sa da ya samu dama kashe ni zai sai da ya ga na rutsa da shi zan tsare shi sannan ya fadi kalmar ba dan Allah ya fada ba ya fada ne domin ya kare jinin sa kar in kashe shi manzo Allah yace hal la shakakta qalba me ya hana ka tsaga zuciyarsa kaga dan Allah ya fada ko ba dan Allah ya fada Usama yace wallahi da annabi ya rinka jaddada wannan magana har sai da yaji ina ma a ce a ranar ya shiga addinin musulunci yadda zai zama wannan kuskuren yayi shi kamiyar musulunta yace la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqtula saboda me yace inni akhafu Allah rabbul alamin ku ga da yan siyasa in ai za a yi zabe suke ba yara kwaya da makamai su je su ta kashe wanda yaje da wanda bai je ba ko bai faruwa wai har zauna za a yi a ce ran kai dade in ba da shawara kenan in dai zabe ana so a ci ba matsala to ware da ware dole sai an badda su matakan ba a badda su ba to muna tabbatar maka matsala za a samu mu kuma an ba mu dama badda su abu ne mai sauki sai mu wai shi ya kashe musulmi a wajen sa abin da yake mai fadin magana nan musulmi ne wanda za a kashe musulmi ne saboda me saboda duniya in an ci zaben ma sai me in an fadi zaben sai me da ka ci zaben ka haye me ka haye tiradi ka haye banda ma rikici da kake ga ko ba rikici kake ga ba rikici kake ga kai dai kamata a maka jaji a tausaya maka ai ta addu'a Allah ya hidda kai kai kuma saboda wannan ne kake ganin zaka iya kashe kowa aje da ƴan daba a dirka gidan mutum a dadda tsashi sai ya mutu a fito a ce oga mun gama shi jagoran ƴan daban yana zaune a cikin hilos yace mu je in gani yaje ya ganshe shi shure shi da kafa ya tabbata ya mutu yace to shikenan yayi a fito a tafi dan ai mai dan a ci zabe ake take shi Allah ka tsare mu akwai dan siyasan da zai tura kashe wani yace kuma a kawo masa alama bayan kashe kuma sai a yanke kunne a kawo masa ce to ga kunnan Allah ka tsare mu Allah karka bari sanadiyar mu jinin musulmi ya zo Allah ka tsare hannuwan mu daga zubar da jinin musulmi me yasa ke fada larama
inni uridu an tabu بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
يشي إني لليني أريد إنا سو أن تبوء أي أن ترجع دكار شيكا كوما بإثمي دزنبنا وإثمك دزنبنك يزو زنبنا كي زمان جوبل فتكون من أصحاب النار دكار نكا دكار bi ismi wa ismika ka tafi da zunubina da kuma zunubinka malamai sun mangano akan fassarar wannan kalma wasu kace an tabu abi ismi ai bi ismi qatli da zunubin kashe ni da kai tunda kashe ni saban Allah ne akwai zunubi ko babu wa ismika da kuma zunubinka da dama tanka aikata kamiran da ka kashe ni wanda watakila shi ya jawo Allah ya ke karbi sadakarka akwai laifin da ka masa saboda haka zulubin zai maka biyu ga na kashe ni ga na ka dama can an gane fassara daya fassara ta biyu inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika suka ce shine magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace izal taqal muslimani bi sayfayhima فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه ماذا الله صلى الله عليه وسلم يشي ده مسلمي غدا بيو suka zara takobi suka hadu za a kara an samu matsala al qatilu da wanda yake kisa wal maqtulu da wanda aka kashe finnar dubu ta zasu fi in dai musulmi guda biyu suka zara ta gobe suka kara da wanda yake kisan da wanda aka kashe duk huta za su tafi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hazal qatil haza qatilun wannan yayi kisa shi mun sallafe shi fa ma balil maqtul to me lafi shi wanda aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innahu kana harisan ala qatl sahibi ai shi ma yayi kwadai ya himmatu yayi duk dabarar da zai ya dauki duk matakin da zai dauka ya kashe wannan basir bai samu sa'a bane da ya samu sa'a da shi zai kisan ko bai samu sa'a bane to wannan mummunan niyyar tashi da bakan niyyar tashi da yunkurin da yayi da attempt da yayi shi ya jawo shi ma zai tafi wuta to yanzu ga wannan ya ce mai zai kashe shi da ya dau takobi ya ce mu kara duk wanda ya kashe wani su duka biyu ina za su je to yanzu ya ki sai dai aka kashe shi kadai kenan da zunubin shi da zunubin da da wannan zai samu shi ma da ya dau takobi ya ce za a kara da shi yanzu duk zunuban za su koma kanwa za su koma kan wanda ya kisan shi kadai yanzu ba za a raba ya zama falqatilu wal maqtulu fi nar ba an ga fassara ta biyu fassara ta uku inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayanin akwai wanda ake cewa al-muflis al-ahira manzo Allah ya kalli sabai ce atadaruna man al-muflis ko san wane ne muflis wanda aka yi waso so qalu al-muflis fina man laysa lahu dinarun wala dirham suka ce wanda aka yi waso so mara komi a wajen mu shine wanda bai da dinari bai da azurfa bai da kwandala bai da fucika an samu matsala manzo Allah ya ce ba kusan al-muflis ba shine ba shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama ga sallah ya zo da ita mai kyau ga azumi mai kyau ga zakka mai kyau amma an samu matsala a duniya ya cuci wannan, ya ci kudin wannan, ya zagi wannan, ya daki wannan, ya mari wannan, ya yi wa wannan sharri, ya yi wannan kazafi, to duk sai su kawo karansa gaban Allah. Idan suka kawo karansa gaban Allah, ya za a yi? Sai Allah madaukin sarki ya ce, to ladar da ya zo ne ta mai kyau dinnan a rinka kwashewa ana biyan bashi. Karshe sai a kwashe ladar ana biyan bashi har ladar ta kare, ga wasu ba a biya su ba, to ya za a yi da su? Manzon Allah ya ce, sai a rinka ɗebo zunubansu. Ana ne? Ana laftawa wannan, ana ɗebo zunubansu, ana lafta mashi. Da karshe sai a ce, kama hanya zuwa wutar jahannama. To yanzu ya ce zai kashe wannan mutumi, in ya kashe shi zalunta sai ko ba zalunta sai ba? Idan aka je lahira za a bi kadun zalunci? Da ya za a biya kadun zalunci? Ibadarsa za a ɗiba a biya da ita. In babu ibadar, tun daga alama gashi bai yi ta don Allah ba, zunubin wanda aka zalunta shi za a kwasa, sai a ƙara me? Sai a ƙara lafta mashi. Saboda haka in an je lahira, tun da kashe shi da ya zalunce shi, to za a tambaci zunubinsa a ɗora wanda ya kisan. Kaga ya zama an tabu a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. An gane wannan? Wannan shine fasara guda uku da malamai suka yi. Kuma idan kuka kalli fasarorin guda uku, kowace tana iya dauka. Allah ta'ala ya sa mu dace. Sai Allah ya ce, to wazalika jaza'uz zalimi. Wannan shine sakamakon azzalimi duk inda yake a duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, har kiyama ta tsaya, har kiyama ta tsaya, duk wanda ya kisan kai, duk wanda ya kashe wani bai ji ba bai gani ba, daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama, to cikin zunubin da za a ba wanda ya kisan, sai an ɗebo an ba wannan ɗana annabi Adam da ya kisa. Duk kisan da ake a duniyar nan har kiyama ta tsaya, kowanne sai an kamfaci zunubin an je an lafta mashi. Me yasa za a kamfata an lafta mashi? Manzon Allah ya ce, li'annahu awwalu man sanna al-qatar, domin shine na farko wanda ya fara sunnantar da kisan kai. Kamin shi ba a taɓa yin kisan kai a duniya ba. Wa ya fara yin kisan kai a duniya? Shi ya fara kisan kai a duniya. Tunda shi ne mutum a duniya da ya fara kisan kai, daga yanzu har kiyama ta tsaya, duk wanda ya kisan kai da shi ya koyi, cikin zunubin da za a bayar sai an ɗebi percentage commission an kai wancan ɗana annabi Adam. Wannan ɗana annabi Adam ya shiga bala'i. Allah ka tsare mu. Sai Allah ya ce, mai a gaba,
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
الله يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه. وانا كلمة فطوعت ما لم يسكت شيء أقول سري أشكي تتاقو شيء أبو بوا ديوا. فطوعت أي فتولت. فطوعت أي فصورت. فطوعت أي فسهلت. فطوعت اي فشجعت.
نعم
kalma guda daya ce, duk wannan ta kunshe su suna ci. Zuciyarsa ita ce ta suranta masa ya kashe dan uwansa, ita ta tsara masa ya kashe dan uwansa, ita ta sauƙaƙe masa ya dinga ganin abun ma kaman karamin abu ne ya kashe dan uwansa, ita ta yi encouraging nata ta ƙarfafa masa gwiwa ya kashe wa ya kashe dan uwansa. Faqatalahu, sai ya je kashe shi. Sai ya je ya kashe shi. Ya ya kashe shi? Qur'ani bai faɗa ba. Qur'ani bai faɗi ya aka yi kashe shi ba. Amma idan ka duba tafsirai, malamai sun yi bayani, ya rade yana so ya kashe shi, rasa to ya zai kashe shi tunda ba a taɓa yi ba. Shedan sai ya ce, bari ya koya mashi. Kawai nan yana zaune, ha? Kawai shedan sai ya kamo wani tsuntsu, sai ya ɗora tsuntsu a kan dutse, sai ya ɗauko wani ƙaton dutse, sai ya fasa kan tsuntsu, sai tsuntsun ya mutu. Shi kuma yana kallo, sai ce, ashe a hanya mai sauƙi da dutse ake kisa. Yanzu ya koya ko bai koya ba? Yanzu ya koya yadda ake. Saboda haka ya bashi, sai yana bacci ya je ɗauko jingime mai dutse, ya taho sai da ya ɗaga sai tinkarsa, sai ya kwantara masa wannan dutse a kai, sai da ya fataka, jini ya ci gaba da malala, ƙarshe ya mutu. Ƙarshe me? Ya mutu. Da su biyu ne, yanzu ya mutu, ya zama saura shi kadai, gagawa, gashi yanzu bai da abokin hira, bai da abokin hudda, bai san ya zai da gawar ba. sai hankalin sa ya tashi kuma sai ya shiga damuwa. Allah ya ce fa asbaha minan nadimin, sai fa asbaha minal khasirin, sai waye gari cikin tababbu masu asara saboda kashe dan uwansa ne. Allah ka tsare mu da kisan kai. To me ya faru a wannan lokaci a larama?
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجبت أن أقول مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
يزو أم بشيكا شيكا كاوا بسيد زيدي دبا sai kuka yake ya rufe da zai ba taba mutuwa ba balle a san idan an mutu tona kasa yake abin ne ba taba yi ba shine na farko to ya zai yayi kuka yayi kuka ba wai kukan bakin cikin ya kashe dan uwansa yana so ya tuba ba kuka na nadama ya zai da gawar ya zai da kadaicin da ya samu kansa shi kare ya ciki ina fata an fahimci wannan to can sai Allah madaukin sarki ya nuna masa yadda ake binnewa فبعث الله غرابا sai Allah ya turo gurab hankaka yana zaune sai ga hankaka hankakan ya bahasu fil ardi yana tono a cikin kasa yana tono a cikin kasa malamai suka ce hankakin guda biyu ne suka zo sai suka fara fada yana zaune yana kallo sai daya kashe daya da daya kashe daya wanda ya kisa sai rinka sa kafafunsa yana tono a kasa har ya tona rami mai zurfi sannan sai ya zo ya sa bakin shi ya kamo wancan hankakan sai ya jawo shi ya jefa ciki sai ya koma ya rinka sa kafafunsa yana jawo kasa har ya binne shi liyu yahu domin ya nuna masa kaifa iwari sau'ata ake yaya zai binne gawar dan uwansa. Kalmar sau'a asalinta tana nuna ma'anar muni, shi yasa mutum ya fito tsirara al'aura ake ce mata sau'a, saboda mutum ya tube tsirara mummuna yake zama. Mutum yana yin kyau ne idan ya sa me, idan ya sa sutura. Mata yanzu da ke yawo tsirara mai da su mahaukata ne, kawai shedan da Yahuda suka ce musu in kuna so ku yi kyau ku yawo tsirara, sai suka kama yawo ne tsirara wai da sunan kwalliya da sunan ado. Kai in ka zo tsirara muna kake zama ba kyau kake yi ba. Mace in ta shiga sutura take kyau ba idan ka kyau tsirara ba, kuma kauyanci ne kuma dabbanci ne da gidadanci ba ci gaba bane ba wayewa bane. Na taba gaya muku inda tafiya tsirara wayewa ne da shugabar wayayyu ta Najeriya ita ce akuya, ita ce akuya. Akwai ta kai akuya ita biya tsirara, akuya tana daura zani, tana sa riga, tana sa wando, tana sa brezia da dan kwali, ya take yawo karama tinki ya take dan sauko da bindinta haka dan dai rage matsala haka dan tattara wasu abubuwa. Ita akuya ba matsala sama take mika shi duniya ta gani. To idan tafiya tsirara shine to a nan gurin an kira gawa da sau'a, domin yayin da mutum ya mutu gawar muni take da shi ba kyau take da shi ba. Yayin da mutum yake da rai ne zai baka sha'awa, idan ya mutu ya dan fara dadewa, idan ka zo ka kalle shi ba za ka iya tsayawa ba. Lawai dalata alaihi lawallaita minhu firaran, ba za ka iya tsayawa ba. To amma nan Qur'ani ya nuna mana cewa Allah ya turo hankaka ya bahasu fil ardi yana tono a cikin kasa liyuriyahu kaifa yuwari sawata aki, domin ya nuna masa yadda zai binne gawa dan uwansa. Yana ganin wannan kala sai ce ya wailata ya kaito na ya asarata a ajasu an akura misal hadal gura, yanzu hankaka ma yafi ni basira, yanzu lalacewa ta da dakikanci na ya kai ga hankaka ma yafi ni hikima, hankaka ya san yadda za a yi ni ba sani ba, ki kai asara ta tayi tunda ko hankaka ba kai ba, na gagara in kai koda gurgurdan hankaka. Fa asbaha minan nadimin, sai waye gari na cikin masu nadama. Nadama tuba ya kashe dan uwansa, a nadama lalace shi tayi wa ko hankaka ma bai kai daraja ba. Da tuba yayi wata kila Allah yi ne ya gafarta mishi, to ba ta tuba yake ba, bai da niyyar ja da baya. Shi da dama sama ga hankaka ya fi shi daraja. Allah ya ce fa asbaha minan nadimin, sai ya zama cikin masu nadama. Wannan shine kabari na farko da aka fara yi a tarihin duniya. A shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an shar'a mata mana yin kabari dan mutum ya mutu ana so a tona kabari a sashi ciki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ku kyautata wajen tona kabari kabari akwai kashi biyu akwai kabari da ake cewa shaqqu akwai wanda ake cewa lahadu wanda ake cewa shaqqu shine wanda mafi yawa muke yi a Najeriya saboda kasar mu bata da kwari sosai za a tona rami mai dan fadi sai a tsaga tsakiyar rami sai a tona wani rami mara fadi iya daidai fadin kirjin mutumin da za a sa a ciki haka ne tsawansa fadin sa daga nan sai a dauko shi na cikin likabari sai a saka shi a ciki ha sai a saka shi a ciki yana fuskantar alƙibla sai a kawo itatuwa ko kasko da ganye sai a sa a rufe ramin kasa sannan sai a turo kasa sai a rufe rami na biyu ko sai a masa tudu ba tudu mai sosai ba wanda bai wuce shibri ɗaya ba kamar yadda ya zo a sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa shaqqu akwai lahadu shi kuma lahadu za a tona ramin amma ramin sai a yi shi da zurfi kadan bayan yayi zurfi daga can sai a masa loko ta gefen alƙibla sai a rarake shi a fafare shi yadda in an dauko gawar an zura ta cikin ramin za a tura ta ne cikin wannan lokon ina fata an gane yadda ake lahadu daga nan sai a kawo abin da za a saka a saka daga nan sai a rufe shi ma a daga shi da tudu amma tudun kada ya wuce shibri daya wannan shine sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a wayannan kaburbura guda biyu malamai suka ce lahadu irin wanda ake yin wannan fafarewar a tura cikin wannan lokon shi yafi falala fiye da shaqqu me yasa ya zama shi yafi falala fiye da shaqqu saboda abin da ya faru bayan mutuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mutane guda biyu a cikin garin Madina masu tona kabari akwai Abu Talha akwai Abu Ubaida akwai Abu Talha akwai Abu Ubaida wayannan mutane guda biyu Abu Talha shi yana tona kabari lahadu ne Abu Ubaida shi kuma yana tona kabari shaqqu ne to bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce waye kamata mu kira ya tona wa manzon Allah kabari sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ishara suka ce kar mu kira kowa mu bari Allah da kansa ya zaba wa annabi irin kabarin da za a mashi duk wanda ya fara zuwa cikin su to shi Allah ya zaba ana nan sai ga Talha shi ya fara isowa wanda yake tuna kabari lahadu sai aka tuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahadu shine kabarin da aka binne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan lahadu shi Allah ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sanadiyar haka malamai suka ce Allah ba zai zaba wa annabin sa ba sai abin da yake fara ina fata an fahimci wannan to daga nan za a sa mutum a cikin kabari kuma a binne daga shi sai aikin shi in an gama binnewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce istaghfiru li akikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku roka wa dan uwanku gafara ku roka masa Allah ya bashi ikon ansa tambaya a kabari yanzu haka an fara tambayar shi Allah ka sauƙaƙa mana a cikin kabari wato ba abin da yake tada mu hankali sai na tuna da hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna lil qabri dhaqqa law naja minha ahadun la naja minha sa'd ibn mu'az manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai wata matsewa da kabari yake yi wa dan adam in an sa mutum cikin kabari akwai wata matsewa da kabari yake mutum an sa mutum a ciki da a duniya akwai wanda zai tsira kabari bai matse shi ba da Sa'd ibn Mu'az ne da wane ne Sa'd ibn Mu'az wane ne Sa'd ibn Mu'az shine Sayyidul Ansar Sayyidul Ansar a yakin Ahzab a dan kibiya ta same shi da aka zo ya fara jinya da aka zo Banu Qurayza shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya musu hukunci da ya musu hukunci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hakamta bainahum bi hukmi Allah min fawqi arshihi, yace ka musu hukunci da hukuncin Allah daga saman al'arshinsa. Sa'd ibn Mu'az har ya fara warkewa bayan gama yakin azab ya addu'a yace ya Allah in ka san annabin ka zai ƙara yaki da Qurayshawa, ya Allah ka warkar da ni domin a ƙara karawa da ni, in kuma ka san daga wannan karo bazai ƙara yaki da su ba, ya Allah ka sa wannan raunin da naji ya zama ajali da in samu shahada a sanadiyar yaki da Qurayshawa dan sun fi kowa gaba da annabin ka. Ciwon har ya fara warkewa, ciwo ya koma dai karshe ya rasu, kuma wannan shine yaki na karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa. Lokacin da aka ba annabi labarin Sa'd ibn Mu'az ya rasu, sahabbai suka ce da muka tashi zamu je gidan annabi yana sauri muna bin shi, sauri yake yi, ba mu saba gani na irin wannan saurin ba, har cunar takalmin wasu yana fita. Muka ce ya Rasulullah wani irin sauri ne kake haka? Annabi ya ce ina sauri ne domin ina jin tsoron kar ummilati mala'iku su riga mu su masa wankan gawa kamar yadda suka yi wa Hanzala da silul mala'ika. Matsayinsa a wajen Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauri kan mala'iku su riga shi kamar yadda suka yi wa Hanzala. Hanzala ango ne yana kwance da amarya, ana kwanciya ta aure, kawai ji ana shela. Annabi ya ce kowa ya taso za a tafi fagen daga. Amarya na rungume da shi, ce kai amarya sake ni, ta ce lafiya, ce baki jin ana maganar tafiya jihadi. Min al-mu'minin rijal, cikin masu imani akwai mazaje, a cikin mazaje ma akwai maza, wannan ai yake a ce mai namiji, ba wai an ce namiji wai saboda kawai duk shekara za a zo suna gidan gafar biyu sai a ce kai da namiji ba. A wajen ɗan bida da ake zuwa suna yana saukowa bai wankan jaraba bai ɗauki takobi ya tafi, kuma ya samu shahada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mala'iku sun sauko suna yi wa gawar wanka. Ga abin mamaki, mala'iku na wa gawa wanka. A tambayi matarsa me ke faruwa, ta ce ya Rasulullah ka ji halin da muke ciki sanda ya fito. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wankan gawa suke masa kamin akai shi aljanna. Shi yasa a mutuwar Sa'd ibn Mu'az ya ce yana tsauri. Da aka dauko gawar, sahabbai suka ce ya Rasulullah wace irin gawa ce, ga mu dauke da ita ba mu jin nauyi. Annabi ya ce ya za ku ji nauyi alhali tare da mala'iku ake daukar gawa. Mala'ika ya tallaba, ka tallaba, ya za ka ji nauyi. Da aka je makabarta, sahabbai na takawa, shi annabi yana da digirgire yake tafiya kan yatsun kafarsa. Aka ce ya Rasulullah me yasa baka taka kafarka? Yace wallahi mala'iku ne sun sauko sun cika makabartar gaba daya, sai na jira wani mala'ika ya jinga fiffikensa nake samu in zan dan saka kafata. Ku ne ba ku ganin su? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'ikun da ba su taba saukowa duniya ba, a tarihin duniya ba su taba saukowa ba sai wannan ranar janaizar Sa'd ibn Mu'az, kuma daga ranar ba za su ƙara dawowa duniya ba har tashin alkiyama. Janaizar Sa'd ibn Mu'az ce kadai ta taba kawo su duniya, kaji wanda ya isa. Kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtazza arshur rahman li mauti Sa'd, yace al arshin Allah sai da ta girgiza saboda mutuwar Sa'd ibn Mu'az, saboda bawan Allah na kwarai Allah ya karbi rani shi. Amma duk da matsayinsa nan sai da kabari ya matse shi, sai da kabari ya matse shi. Idan kabari zai matse wannan, me kuke tsammani ni in asali? In kabari zai matse wannan, me kuke tsammani in an sa alaramma? In kabari zai matse wannan, me kake tsammani in an sa ka? Me kike tsammani in an sa ki? Me kuke tsammani in an sa ku? Me suke tsammani in an sa su? Idan kabari zai matse wannan, inna lil qabri daqda law naja minha ahadun la naja minha Sa'd ibn Mu'az. Kai Allah ka gafarta mana kabarin nan, dai ba makawa sai mun ji ba makawa. Ya Allah ka sauka ga mana in mun ci, ya Allah ka sauka ga mana in mun shiga. A lokacin faraqan al ahl wal ashiratu wal ahbab, iyalai sun bar mu, dangi da ƴan uwa sun bar mu, masoya sun bar mu, daga mu sai halin mu cikin kabari. shi yasa in zaka yi aiki dan Allah yi dan wa dan Allah yayin da kake cikin kabari na an gama idan mai martaba ne da an danna shi cikin kabari ba fadawa ko za su zauna ba sallama ko ba madaki ba sarkin fada ba 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 in gwamna ne ba kwamishina ba SA ba protocol in shugaban kungiya ne na izala ana danna ka duk watsewa zamu ko dan aka ji ne ba zai zauna wurin ba ba ko wanda zai zauna watakila kalila mai jarhula ta san shi da cika aiki shi ma tafiya zai yi burushi wallahi ba zai zauna ba in kai sa a lokaci lokaci rinka zuwa yana assalamu alaikum ahlu diyari minal mu'minin Allah ka tausaya mana Allah ka mana da sauki Allah ka gafarta mana laifuffukan mu Allah ka ji tausayin mu ba wurin mun kai ba wani bawan Allah ta hannu ambassador Abubakar Shehu Urno ya taimaka wa kwamitin Malawi da gudunmuwar kuɗi naira 50,000 Allah ka taka masa da alkhairi da zo muna tare da mai martaba sarkin Bukuyo yana cewa muna jin aikin alkhairi da ake ta yi a radio na kwamitin Malawi mu ma yasa can wajenmu muna iya kokari Allah ya sa albarka a ciki wasu bayin Allah daga Samarot ta hannun Malam Aliyu mai shanu gumi sun aiko da turmin atamfa da yadi 10 da dinkakken turmin atamfa Allah ka saka musu da alkhairi wata baiwar Allah daga Maniro Road ta hannun Husaina Adamu Zuru ta aiko da turmin atamfa daya ga marayu tana buƙatar addu'a Allah ka biya mata buƙatun ta na alkhairi wani bawan Allah ya aiko da set uku na